This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba, 9 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jama'an lafiya Falastini sun fada yau Laraba cewa farmaki da Isra'ila ta kai cikin dare a yankin Arewa da kuma tsakiyar Gaza ya kashe akalla mutane 18. Ma'aikatar kasuwancin China ta ce matakan da China ta dauka na hana jibge barasa da aka shigo da su daga kasashen Turai matakan kasuwanci ne da suka dace. Kana yau Laraba, al'ummar kasar Mozambique sun tsunguma rumfan zabe domin kada ƙuri'a tsakanin jam'iyyar da ta mamaye fagen siyasar kasar kusan shekaru 50 ko kuma wata jam'iyya daban.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto daga jamhuriyar Niger game da bikin ranar tura sakonni ta akwatin gidan waya ta duniya. Gwamnatin mulkin sojan kasar ta ce za ta ci gaba da daukar matakai domin karfafa wannan fanni a daidai lokacin da ake samun ci gaba ta bangaren fasahar zamani. Bayan haka za ku ji cewa yayin da gwamnatin kasar kamar ke daukar matakan agazawa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwan Yagowa ta shafa, kungiyar agaji ta Red Cross ta dauki matakin gina dakunan ba haya a sansanin wurar daban inda aka tsugunar da dubban mutane saboda fargabar yiwuwar barkewar cutar kwalara. Wani daga cikin waɗanda iftila'in ya shafa ya koka akan halin da suke ciki.
Muna cikin wani halin haƙulai a nan Yagowa, saboda kaga yawancin akasarin yawan mun nan duka duk kabilun da suke cikin Yagowan nan mu mun dogara ne da noma. To gaskiya ambaliyar ruwan nan da ya faru sai dai mu ce alhamdulillah, da gaskiya mun kan ya kasara mu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma Zainab Babaji za ta gabatar da shirin zamantakewa wanda ya tattauna akan tasirin zabukan kananan hukumomi akan ci gaban al'umma. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Jama'an lafiyar Falastini sun fada yau Laraba cewa farmaki da Isra'ila ta kai cikin dare a yankunan Arewa da tsakiyar Gaza ya kashe akalla mutane 18. Harin ya afka sansanin 'yan gudun hijirar Nusra da Bureji a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira Junailiya a arewacin Gaza. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren sama da na ƙasa a Gaza yau Laraba wanda suka auna mayakan Hamas. Yaƙe-yaƙe da kuma umarnin kwashe mutane da Isra'ila take ta bayarwa ya sa yanzu fararen hula na Falastinawa sun rasa inda za su je, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Matakan da ƙasar China ta ɗauka na hana jibge barasa da aka shigo da su daga ƙasashen Turai matakan kasuwanci ne da suka dace, a cewar ma'aikatar kasuwancin ƙasar a yau Laraba, wuni guda bayan da ta sanya dokar wucin gadi akan kayayyakin Turai. Matakan na China zai shafi nau'ukan barasan Faransa na Hennessy da Remy Martin kwanaki kalilan bayan da kungiyar mai mambobi 27 ta kada ƙuri'ar amincewa da ɗora haraji akan motocin latironi da China ta kera samfurin EV, lamarin da ya haifar da rikicin kasuwanci mafi girma da Beijing sama da shekaru 10. Ma'aikatar kasuwancin China ta ce bincikenta na farko ya gano cewa shigowa da kayan barasa daga kasashen Turai yana barazana da kuma haifar da gagaruma asara ga masana'antun cikin gida.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Laraba 9 ga watan Oktoba ake bikin ranar aika sakonni ta akwatin gidan waya. Albarkacin ranar, hukumomin mulkin soja da ke mulki a jamhuriyar Niger sun tabbatar da cewa suna ci gaba da daukar matakai domin karfafa wannan fanni da ke fama da kalubale musamman na bayyanar yanar gizo. Jami'an ma'aikatar gidan waya da wasu 'yan Niger sun tofa albarkacin bakinsu akan tasirin gidan waya a wannan zamanin, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bakwai aiko daga birnin Kwanni.
Yayin da ake bikin tunawa a dukkan fadin duniya a yau 9 ga watan Oktoba da ranar gidan waya da ke shafe shekaru 150 a bana, ana amfani da wannan dabarar domin isar da sakonni daga wannan garin zuwa wancan, kuma daga wannan ƙasa ko nahiya zuwa wancan. Kuma a cewar shugaban gidan waya na birnin Kwanni Muhammad Ahali, bayanar yanar gizo ya kawo cikas ko kalubale ga ayyukan gidan waya na aika sakonni, duk da yake akan samu masu cigaba da amfani da wannan dabarar.
Iskiya kawo cikas babba a harkar post. Iskiya da yake accent post ma buskan harkar kuri ne. Karhinta da accent a fil azalinta da aka dora ta buskan harkar communication ne, kenan harkar sakonni haka da wani koli. Yau zuwan salula da wani harkar internet ya kawo gaskiya kaman cigaba ne a duniya, buskan sai in modernization ne mai a harkar post, kamar ya dan kawo kalubale da yawa. In ba abu da yake important ba yanzu da ake so kaman babban sirri ne ko abu ne wanda ana so gaskiya ya kai babu abin da ya taba shi, babu abin da ya ganshi, kamar guje ma duka wanda ya tori relation, shine ake kawo la prepare a post.
A cewar Alhaji Yushau da ya share sama da shekaru 50 yana amfani da gidan waya, yana da kyau shi ma kamfanin gidan waya ya zamanantar da kansa domin a ci gaba da damawa da shi.
Abin da yasa ba a aika sakonni cikin post, ka san yanzu na'urori na zamani da tun daga salula har natar da sauran mel wannan sun hana aika sako cikin post. Ya kamata post ta zamanantar da kanta ita ma ta koma irin waɗannan harkoki.
Shi ma dai mamman sani cewa tasirin gidan waya ya rage saboda kawohin sadarwa na zamani da suka bayyana, kame kira ga gwamnati da ta bi sahun zamani.
Zamani ya zo ya dan rage ma post kit tasiri, da muka diba yanzu sakonni irin na email da harkar WhatsApp da harkar ta resources social and global wanga kafofin ya da labarai na zamani gaskiya suna daga cikin abin da suka rage ma post-kit tasiri. Amma kuma duk da wannan, kiran da muka yi ma gwamnati shine bi hanyoyin da ya kamata a bi irin waɗannan kamfuna a rinka zamanantar da su su tai da zamani.
Sai dai hukumomin kasar na mulkin soja a jawabin da suka wa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar albarkacin wannan ranar ta gidan waya ta duniya, ta bakin ministan sadarwa da harkokin na'urorin zamani Sidi Muhammad Raliu a kawohin watsa labarai na gwamnatin kasar, inda ya ce gwamnati na ci gaba da kokarin ganin ta karfafa aikin ma'aikatar gidan waya ta kasar.
A ce jour de célébration le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
A wannan ranar ta tunawa da gidan waya, majalisar koli ta soja mai mulkin wannan kasar CNSP da gwamnati ta baki na suna jaddada kokarin da suke yi domin bunkasa ayyukan gidan waya wannan kasar ta hanya ƙara amfanin su na sadarwa a cikin wannan ƙasar. Ministan ya ci gaba da cewa gaba ɗayanmu muna murnar cikon shekaru 150 da su ma'aikin gidan waya a duniya da ke kasancewa dama ta cuɗanyar juna da canza sakonni a tsakaninmu a daidai lokacin da muke fatan makomar gidan waya ta ƙara amfanin kowa kuma don kowa. Wannan ranar ta gidan waya ta duniya ta kansa a tuna da 'yan mazan jiya a wannan fannin da suka sha daga a kasashen duniya wajen kutsa ruwa ko iska ko kuma wuraren daga a cikin kasashensu domin isar da sakonnin jama'a. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Laraba, al'umman kasar Mozambique sun dunguma rumfan zaɓe domin kada ƙuri'a tsakanin jam'iyya da ta mamaye fagen siyasan kasar kusan shekaru 50 ko kuma wata jam'iyya ta daban. Duk jam'iyyar dai da za ta yi nasara a zaben za ta gaji manyan kalubaloli, ciki har da ayyukan 'yan ta'adda a kasar mai arzikin man fetur da kuma iskar gas ta Cabo Delgado. 'Yan takara hudu ne za su fafata a zaben, ciki har da Daniel Chapo na jam'iyyar Frelimo mai mulki da kuma Usufo Momade na babban jam'iyyar adawa da ta zo ta biyu a zaben shugaban kasa da ta gabata. Sai kuma Lutero Simango na jam'iyyar Mozambique Democratic Movement da kuma Venancio Mondlane na wato ɗan Independence ke nan mai farin jini tsakanin matasa. Aslak Ore jami'in bincike ne akan kasar Mozambique a cibiyan Christian Michelsen ta kasar Norway. Ya ce yayin da magoya bayan Modlane suka bayyana farin cikinsu, shi kansa dai yana fuskantar ƙalubale.
It doesn't have the electoral organization as neither Renamo or Frelimo.
Ice wannan ɗan talikin ana murna ya fito, amma kuma bai da wata jam'iyyar siyasa kamar saura da suke da jam'iyyar siyasa. Tambaya anan ita ce ko zai iya sauya wannan sha'awar da ake masa na fitowarsa takara ya zama wato ƙuri'a da zai ba shi damar lashe wannan zaɓen.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da mutane 3,000 da ambaliyar ruwan yaguwa ta rutsa da su a kwanan nan a ƙasar Kamaru, waɗanda aka sauke a gidaje 500 a sansanin wurare daban na fuskantar mawuyacin hali. Akan haka ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ɗauki matakin gina ɗakunan bahaya a sansanin saboda fargabar yiwuwar ɓarkewar cutar kwalara. Gwamnatin Kamaru ita ma ta mayar da martani, inda ta ba da muhimman kayan agaji a sansanoni guda 4 a yankin. Wakilin muryar Amurka Muhammad Rabu Damba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin yanzu, ƙungiyar Red Cross ce ke fargaban bullar annobar cutar kwalara, saboda haka ta ɗauki matakin gina lattuna a wurin. La'akari da haka ne yasa ita ma ƙungiyar Action Against Hunger ta kawo nata ɗaukin. Tattalin mazauna sansanin da suka hada da 'yan caji Kamaru da Najeriya ya dukushe a sakamakon ambaliyar ruwa. Hajiya Atine Merijiya ta ce,
"Ina kawo korafi na da ina nuna kukana, Bahaushiyan yaguwa ce haifaffiyan can. To, ruwa ya ci mu, ya yi mana ta'adi duk tattalin arzikinmu. Ubangiji Allah ya la'anta mana shi, to muna roƙo. Ina kawo kukana ga gwamnatin Kamaru da kuma ƙungiyoyin tallafawa. A duba mana, a tallafa mana, babu."
Tumbatsar ambaliyar ruwa a arewa mai nisa ta yi sanadiyar karyewar gada da ke hada tsakanin yaguwa da kuma fitattun unguwanni kamar Kaskau Gabara, waɗanda yanzu suke cikin matsi. Majalisar garin ta kafa gadar katako domin baima waɗanda ba su da halin amfani da kole-kole daman kaiwa da kawowa. Rayuwar mazauna gundumomi da ke makwabtaka da garin na cikin tikas. Ilu mai noman shinkafa yana mai cewa,
"Muna cikin wani halin haƙulai a nan yaguwa, saboda kaga yawancin akasarin yawan mun nan duk kabilun da suke cikin gwannan mun dogara ne da noma. To gaskiya ambaliyar ruwan nan da ya faru, sai dai mu ce alhamdulillah, da gaskiya mun kan ya kasara mu. Abinda muke fata a nan sai dai gaskiya taimakon Allah da taimakon gwamnati da sauran kungiyoyi na duniya su yi mu Allah su duba da su taimaka mana, don gaskiya tattalin arzikin mu na nan yaguwa gaskiya ya kasara ka. Mun gode gwamnati dai ta taimaka, kamar kungiyoyin gari, governor da abinda yayi su mai selemer su prefect sun zo sun taimaka, amma gaskiya taimakon nan an gode.
Gwamnatin Kamaru ta shirya martani, ta ba da kayan aiki a sansanin liyafar guda 4 na yankin. Mr. Atangaji, minista mai kula da yankuna, ya maida wannan batun na jiha. Rushewar gadar ya jawo tikas a satin farko na darajojin ɗalibai da dama, musamman waɗanda suke makarantar firamare, saboda canjin wurare. Madam Kecha Cortez, minista mai kula da gine-gine, gani take za a samu maslaha.
"Mun zo mun gane ma idanunmu, wato ibtila'i da al'ummomi da suke yaguwa suka riske kansu ciki. Mun gane ma idanunmu kuma yanda gada ta rushe, gadar da dama ita ne aini take haɗa ƙaramar hukumar Maga da kuma yaguwa da sauran gundumomi."
Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gandere, cibiyar Adamawan Kamaru.
Madalla a gaida Muhammadu Rabiu Damba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a sabon shirin zamantakewa, shirin da zai rika tattaunawa kan matsalolin da suka addabi zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyi inganta su domin samun zaman lafiya da walwala da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai duba tasirin zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne kan ci gaban al'umma. Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da muhimmanci sosai wa tsarin ƙananan hukumomi, don haka zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin suka kasance da muhimmanci. Tun bayan komawa mulkin demokuraɗiyya, gwamnatoci ke ba da kulawa ta musamman ga zaben waɗanda za su wakilci jama'a a matakan shugabanci da kansiloli. A yau Laraba 9 ga watan Oktoban 2024 ne ake gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar Plateau, bayan jihar Benue ta gudanar da nata zaben a ƙarshen makon jiya. Barista Plangna Victor ta ce dokokin zaben ƙananan hukumomi suna nan kamar yadda ake zaɓuɓɓuka na ƙasa.
A takaice dai, in ya zo a kan maganan dokokin zabe, tabbas abinda Plasek take so da mutane shi ne su sani da cewa zaben nan za a yi shi ba magudi ba magu-magu a ciki. Za mu yi shi a kan hanya. Plasek dai ta kawo abinda ake kiran shi voter verification system, saboda ya taimake mu kada mu samu zaben da zai wuce game da mutanen da sun yi rajista a wannan fuli a kowace fuli.
Kamar yadda aka saba yin kuri'u, mutane su yi su kada kuri'an da ba ma mutanen suna gurin ba.
Haka ne kuwa, to kin ga da ita voter verification system din ba inda za a yi, saboda idan kai bai kamata ka yi zabe a wannan fuli ne, idan ka zo wurin machine din ba za ta karbe ka ba, saboda ba wurin kake ba. So abin da ke muna so dai mutane su sani, kowa dai ya fita ya je inda ya yi rajista, inda ya saba yin zabe.
Dazukin fara maganan cewa akwai dokoki, ina hukunci, akwai hukunce-hukuncen da aka tanadar na cewa idan mutum ya aikata abin da ba daidai ba, musamman a cikin waɗannan dokokin, akwai hukuncin da zai samu wani irin hukunci a ce mutum ya kada kuri'a, duk da yake kin ce an samar da wani na'uran da ba zai bar mutum ya yi kuri'a a wurin ba, amma a ce dai an samu wani kuskure ko kuma wani sabanin dokokin nan, akwai hukunci?
Eh, to akwai hukunci. Mun yarda da cewa duk mai laifi ya kamata ya samu hukuncinsa. To Plasek ta kawo abin da muke kira oath of neutrality. Duk mutanen da za su yi aikin zabe za su danna hannu. Idan ka yi abin da ba daidai ba, idan ka je ka maimaita abin da Plasek sun ce ka yi, shi abin da dokokin Plasek, dokokin Plateau ya sa, in ka yi shi din ba damu, amma idan ka bijire ko ka yi abin da bai cancanta ba, dole akwai hukunci. Kuma abin da inda muka yi kokarin mu ga cewa akwai hukunci shine muna amfani da tertiary institutions, su ne za su taimake mu. Duk 'yan makaranta da sun zo su zo su yi aikin zabe in sun yi abin da ba daidai ba, bayan da hukuncin da makarantansu za su musu, mu ma Plasek za mu iya kai su kotu.
Kwanaki an yi batun cewa ana ta cece ku ce game da za a sanar da zaɓe a wurin da aka kada kuri'a, wayan suna ce a sai an kai wani guri, ku za ki mana ƙarin bayani?
Eh, duk inda aka jefa zaɓe, in aka gama za a yi sorting, za a yi counting, duk presiding officer za su kirga duk numban zaben da kowace party ta samu. Ai, haka aka saba yi.
Gurin
za a zo a kirga, kowa yana kallo. Polling officials namu za su faɗa party A ga abin da ka samu, party B abin da ka samu, haka za a yi shi a wurin da aka kada zabe.
Sau da dama zaɓuɓɓukan na ƙarewa ne da tarin matsaloli wanda a wasu lokuta kan kaiwa ga tashin hankali. Wani ɗan jarida Dan Kwada ya ja kunnen takwarorinsa ne kan yin taka tsantsan da yin kalaman da za su iya janyo husuma.
Jikin ka idan kika lura a ƙasar nan namu Najeriya, a zaɓuɓɓukan da muka yi da suka wuce an samu matsaloli daban-daban. Sai a ga 'yan jarida ma da su ne ya kamata al'umma ke ganin su da muhimmanci, kuma duk abin da suka faɗa an ɗauka, sai ki ga shugabannin addini da 'yan siyasa sai su koma amfani da su domin su kawo ra'ayoyinsu. Kurayoyinsu a cikin harkar da ake yi, kuma ya janyo matsala da ce cikuce da kace ne ce. To kaga wannan bai yi ba, ya kamata 'yan jarida su taka rawa na azo a gani na yanda ya kamata yadda doka ta ce abin da ya faru bai kamata su faɗa ba, amma ba wai kai dan jarida ka zama bambara kai wani miji da suna Hajara kawai duk abin da aka ce kai sai ka je kai kuma ka zo ka janyo mana ka janyo bala'i a cikin al'umma ba, bai kamata ba.
Koyaya zaɓuɓɓukan suka kaya a wurare daban-daban a faɗin jihar ta Filato, Khalid Muhammad Adam mai fafutukar samar da ƴanci ya sanya ido a zaben.
Zuwa yanzu gaskiya a wannan lokaci yanzu karfe 10 ta wuce mafi yawan mazaba a anguwan da naje observing akwai polling units sun kai guda 38, a yanzu haka polling unit din da suka fara zabe ba su wuce guda 5 ba, saboda abubuwan da aka ba su aka ce za su dinga validating din mutane abun baya aiki ba network a wani gurin abun ma baya aiki ne kwata-kwata guda 4 ne yake yi, sannan akwai abun da INEC suka ce za su ba su wani form su dinga cikawa saboda su dinga capturing din mutane idan wancan abin yaki ba amma ba su ba. Da yawan polling unit din da suka fara zabe sun yi amfani ne da abun manually kawai suke yin zaben mutane ba tare da an validating din su ba. Sannan kuma akwai polling unit kusan gaba ɗaya polling unit din da suke nan a wajen a ba su complete material ba, ma'ana ballot paper dangwala zaben ma babu. Wani zaka samu an samu shortest din guda 200, shortest din guda 100, shortest din guda 300, duk haka abubuwan suke tafiya a wajen. Sannan kuma babu mutane da yawa, mutane da yawa ba su fito ba, wasu gurin har yanzu suna maganan ba mutane ma ballantana ma su gode ma yin zaben ma su gani. Sannan akwai sababbin polling units, wani polling unit din za su ga mutum 6 ne kwatal ma aka ce za a yi zaben mutum 6 ma babu su, ba su ma san inda za a gansu ba, wasu mutanen suna yawo da voters card din su ba su ma san ina ne mazabar ta su ba. Sannan jami'an INEC din da ya kamata a ce su suna yawo suna sa ido babu su, idan su ma'aikatan zaben sun kira su a waya cewa ga matsalan da suke fuskanta sai su ce musu suna zuwa su kashe wayan ko kuma wasu suke daukan wayan ma, yanzu haka halin da ake ciki kenan. Akwai wasu polling unit din ma da sannan kuma babu security da ake kira, kusan polling unit sama da guda 20 da wani abu babu security, wanda zaka ga security highest sai dai kaga police guda daya kusan shine yake lura da polling unit mafi kusa guda 2 ko guda 3, haka yanzu ake cikin situation din. Su ma jami'an zaben suna complain cewa babu security, wani irin zabe kenan haka. Wasu kuma mutane sun zo sun tsatsaya suna jira a ce su fara dangwala kuri'a, su kuma INEC din basu ba su umarnin cewa a fara zabe ba.
Wato Haji Khalid, a wuraren da kaga an gudanar da zaben fa kana ganin kaman komai ya tafi daidai?
Gaskiya a wuraren da aka gudanar da zabe komai bai tafi daidai ba. Na farko mutane basu fito ba, sun yi zaben, yan kandidan ne suka fito suka yi zabe. Na biyu kuma su ma suna korafin cewa ballot papers da za a dangwala zabe bai cika ba. Sannan na uku su ma ma'aikatan zaben da yawa ba su samu ingantaccen training akan yadda za su yi amfani da wannan abin da aka ba su za su dinga validating din mutane ba.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Farfesa Sarah Lohas da ke Jami'ar Jos ta ce sau da dama al'umma ba sa gamsuwa da matakan gudanar da zaɓuɓɓukan, lamari kenan da ke janyo tashin hankalin bayan zaɓe.
Me yasa ake samun matsaloli bayan an gudanar da zaɓe?
Ina jin wani lokaci yakan zamana cewa mutanen da suke wannan zaɓen abin da suke ɗaukan zai faru ba shine ke faruwa ba, kuma a karin gaskiya ba za mu ce akwai rashin sani ba. To za mu iya ce akwai rashin sani a ta bangaren su wanda suke zaɓe, ko ba su san yadda za su dangwala zaɓe ba, ko ba su gane ma menene yanayin wannan zaɓen da ake kira mutane su yi ba, ko kuma dai generally system din is not working to their favor, wato ba abin da suke zaton zai faru ba ne ya faru. So a haka ne nakan gani kaman ya kamata ƴan jaridai kamun lokacin zaɓe a wayar wa mutane kai sosai, a dinga ba wa mutane hakuri a ce wannan zaɓe ne, kowa yana da lokacin shi kuma kowa da sa'an shi, in naka bai samu ba yau ai gobe zai iya sake gwadawa.
Wani lokaci akan samu su ɗan siyasa kama a ce jami'a da ke da ƙarfi ko tana da mulki, musamman ma irin na ƙananan hukumomi, zaki ga kila ce ko gwamna ko waɗansu masu ruwa da tsaki su ne suke shugabantan komai, ta yadda mutane ma ba za su yarda da wato cewa za a gudanar ma da zaɓen cikin gaskiya da adalci ba.
Ya kamata, ni zan sake daɗa cewa ya kamata a wayar wa kan jama'a kai abin da ya kamata su sani. Ya kamata kuma su masu ruwa da tsaki ko manya ko masu arziki ko su yan siyasa su je cikin mutane su bayyana musu kamun lokacin zaɓe. Ina son zaɓe fa, amma ba abin da zai dauki rai ko ya kawo hargitsi bane, ɗaya kenan. Su san kuma damuwoyin jama'a al'umma. in ba su sani ba gaskiya shine ke kawo wani lokaci mutum ya gani kamar a wannan yana sane da abin da nake bukata sannan kuma bai saurane ni ba ko kuma an juya mana baya da sauransu so ina ganin cewa zai yi kyau manya su manyan masu siyasa da kuma masu ruwa da saki su wayarwa al'umma jama'a masu bin su su wayar da su su gane damuwoyin mutane in damuwoyin mutane a wani al'umma community shine makarantu suke so to ai ba wani abu bane suna nuna cewa suna son ilimi kenan suna so a samu wayin kai a wannan wurin ya kamata in siyasa su mai da hankali a wayannan abubuwan a san jama'a a san damuwoyin su kuma a wayar musu da kai
yan takara 75 ne ke takarar shugabancin kananan hukumomi 17 a jihar Filato daga jami'iyyu 11 yayin da mata 16 ke takarar mataimakan shugaban kananan hukumomin mata 2 kuma ke takarar shugabannin kananan hukumomi haka zalika yan takara 817 ne ke takarar kansila a gundumomi 324 cikin su har da wani farfesa guda daya da masu digiri 2 wanda adadin su ya kai 5 jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai nadi tabarmar shirin sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya
madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu za kuma mu fara ne da ra'ayin Alhaji Umar Koreba da Adam Gashuwa masu cewa salamu VOA Hausa mai albarka al'ummar kasar Mozambique Allah ya sa kun fara zaben shugaban kasa lafiya ya sa a gama lafiya kuma ku yi taka tsantsan domin kada ku yi zaben tumun dare Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaran da Isu Wakera Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Bajaraka da Musa Malam Indu Kazawai masu cewa sai hannun jarin babban bankin musulunci na ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta yi hakan ya yi daidai domin da a bari wasu su ƙetaro daga waje su mai da mu ƴan kallo ai ga ra'ayi hakan da fatan kuma Allah ya sa hakan ya kawo sauki wajen tsawwala kudaden ruwa a Nijar da wasu bankuna ke yi mana sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa shin wai ya ake ciki ne game da batun aikin titi na kilomita 5 ko ci karamar hukuma a fadin jihar Mutaneja domin mu dai a nan karamar hukumar mu ta Rijau aikin ya tsaya saboda ma'aikatan sun kwashi kayan su saboda haka muna buƙatar ƙarin bayani shin wai ya ake ciki ne ko an yi mana taliko ta koma ne
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Rasha ta faɗa yau Laraba cewa ta kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 47 wanda aka auna wurare daban-daban a kan yankin iyakar Rasha da Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuƙa 24 a yankin Bryansk sannan kuma ta kakkaɓo wasu jiragen a yankunan Belgorod, Kursk, Rostov, Krasnodar da yankin tekun Azov. Dakarun Ukraine sun sha kai hare-hare a yankunan da ke kan iyakan a yayin da suke yunkurin kare kansu daga mamayar Rasha da ta fara tun farkon shekarar 2022. A yau Laraba sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo jirage mara matuƙa 21 a cikin 22 da Rasha ta harba su a cikin dare. Jama'an lafiyar Palestine sun faɗa yau Laraba cewa farmaki da Isra'ila ta kai cikin dare a yankin arewa da kuma tsakiyar Gaza ya kashe akalla mutane 18. Harin ya afkawa sansanin 'yan gudun hijira na Nusrat da Bureji da kuma wato da suke yankin zilin Gaza da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Junaydiya a arewacin Gaza.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku game da farashin man fetur a Najeriya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.